so ka je ka shirye masaukinka. To da me kenan za ka shirye wannan masaukin? Ka kama sayan ashana kana tarawa kenan, wanda za ka kunna itatuwan da za a babbaka ka da shi a jahannama, ko kuwa sayan itatuwa, Allah shi kare mu. Ya za a yi mutum ya shirye masaukinsa a wutar jahannama? Wa zai iya bada wannan amsa? Babu shi. Babu wanda zai bada wannan amsa. Ya mutum zai yi ya shirya masaukinsa a wutar jahannama tunda ba shi ne dai zai wa kansa azaba ba ko? Zahiri umarni ne annabi ke yi, amma a boye ba umarni ba ne. Hani ne annabi yake yi. Ba za ka iya shirya wa kanka masauki a jahannama ba. Face ta ayyuka. Wato, al-Imam Tahawi ya ce, laisa annahu ma'murun idza kadzaba an yatabawwa'a li nafsihi maq'adan minan nar. Ba wai ana nufin idan mutum ya yi wa annabi ƙarya shikenan ya je ya ta kokarin shirya yadda zai zauna a wuta ba. Walakinnahu idza kadzaba alayhi, sai dai idan mutum ya yi wa annabi ƙarya, abinda annabi yake nufi in kayi masa ƙarya a lokacin da kake ƙaryan nan, ya tabawwa umqadahu minan nar, ƙaryan nan da kake yi kamar kana shiryawa kanka masauki ne a wuta. Abinda manzon Allah yake nufi kenan, in kai masa ƙarya to kamar kana kamar gini ne, wato ya kwatanta maka yadda a ce za ka yi wa kanka gini a duniya, to yin ƙarya gare shi kamar kai ne kake gina masaukinka a wutan jahannama. Sai ya kawo shi a siffa ta umarni. A tsari na Larabci, hani ne ya zo da siffa ta umarni, wanda al-Imam al-Baghawi a cikin sharh sunna a mujallal na 6 shafin 542 ya ce, fasna ma shi'ita, kai abin da ka so. Ya ce malamai sun samu fahimta kamar kashi uku a kai. Malamai sun yi fahimta kamar kashi uku a kan wannan maganar ta manzon Allah. In ba ka da kunya, kai abin da ka so, kai abin da ka ga dama. Ya ce fihi ta'wil, na farko ma'anahu ma'anal khabar, kar ka ɗauki wannan magana a matsayin umarni, ka ɗauke shi a matsayin labari. Kar ka ɗauke shi a matsayin umarni ne annabi yake yi. Fahimtar farko kenan da malaman sunna suka yi ma wannan magana ta manzon Allah. Kai abin da ka ga dama, in ba ka da kunya to kar ka ɗauke shi a matsayin kai abin da ka ga dama, ka ɗauke shi a matsayin labari. Wato wanda ba shi da kunya to yana yin abin da ya ga dama, kaga ka ɗauko shi kenan a matsayin siffa ta labari, ba na umarni ba. Wa in kana lafzuhu lafzul amri, ko da shike lafazin ya zo a lafazin umarni, amma za ka ɗauke shi ne a matsayin lafazi na labari. Sai ce ka annahu ya kulu, kamar annabi yana cewa ne, idza lam yamna'uka alhaya'u, idan kunya bata iya hana ka aikata sharri ba, fa anta ma shi'ita, to zaka wayi gari kana aikata abin da kaga dama. Mimma tad'uka ilayhi nafsaka, nafsuka, abin da ranka ya riya maka sai ka aikata. Min alqabih, inda ake cewa innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, wato rai yakan umarci mutum da aikata sharri. To dama in baka da kunya shikenan duk abin da ranka ya raya maka sai ka aikata. Fahimtar farko kenan. Malamai suna daukan wannan magana ta manzon Allah a matsayin labari ba umarni ba. Wato annabi yana bada labarin yadda halin dan adam yake ne. Idan mutum ba shi da kunya to halinsa shine zaka tarasa yana aikata duk abin da ya ga dama. Ma'ana na biyu yace, fahimtar malaman sunna game da wannan magana ta manzon Allah ta tabbata akan ma'anar alwa'id, cewa tsawatarwa ne Allah yake annabi yake yi. Wato isna ma shi'ita fa inna allaha mujazika, fahimta ta biyu kenan. Annabi ya ce in baka da kunya to ka je kai abin da kaga dama. Malamai sun dauki maganar a matsayin umarni din, na'am haka annabi yake nufi, ka je kai abin da kaga dama. Amma me yasa annabi ya faɗa? Ya faɗe shi ne a matsayin tsawatarwa. Wato ka je kai abin da kaga dama, amma ka kwanda sanin fa Allah zai saka maka. Kaga magana ta yi ma'ana. Je kai abin da kaga dama, amma fa ka tabbatar duk abin da kai nan akwai sakayya akan sa a ranar tashin kiyama. Fahimta ta uku, malaman sunna suka ce abinda manzon Allah yake nufi da kai abin da kaga dama shine an tanzura ila ma turidu an taf'alahu, wato duk sa'ilin da zaka aikata wani abu to ka dauki kunya ka zama ita ce sikelinka na gane alkhairi da sharri, kamar yanda Allah ya bar kunya ta zama sikeli na gane abu mai kyau da kuma abu mara kyau kafin zuwan annabi Muhammad ga Larabawa. Kunya ta zama ita ce sikeli da dan adam yake amfani da ita ya gane wannan abu yana da kyau ko wannan bai da kyau. Fahimta ta uku kenan ta malaman sunna, shine abinda manzon Allah yake faɗa da cewa yana daga cikin ragowar ilimin annabawa. Na farko, an tanzura ila ma turidu an taf'alahu, in zaka aikata abu sai ka dubi wannan abun. fa in kana zalika mimma la yustahya minhu, idan wannan abin da zaka aikata ba a jin kunyan aikata shi, faf'alhu, to kaje ka aikata shi ba matsala. Abin da manzon Allah yake nufi kenan, ka dauki kunya ta zama ita ce sikelinka na gane alkhairi da sharri. Ina so in yi kaza, to ka zauna ka yi tunani, shin wannan abin da kake so ka yi yana daga cikin abin da dan adam ke kunya a ce ya aikata ko kuwa a'a? Misali zina, in kana son ka yi zina, sai ka dauki wannan tunani ka auna akan sikeli na kunya, shin mutane na jin kunya a ga sun yi zina ko kuwa a'a? Idan mutane suna jin kunya a ga sun yi zina, to ashe kunya wannan zina abu ne mara kyau. Wato kenan kunya ta zama ita ce sikelinka na gane alkhairi da kuma sharri. Wa in kana mimma yustahya minhu fada'hu, idan ko wannan abin da zaka aikata hankalinka ya nuna maka cewa mutane suna jin kunya aikata shi, to ka bar shi, babu shakka wannan abin ba shi da kyau. Akwai wani misali kuma da Ibn Daqiq al-Ayd ya bayar, shekarunsa 753 da mutuwa yanzu, Allah ya ji kansa, a sharhul arba'in an-nawawiyya shafi na 109 ya dauko wani hadisi, hadisin al-Mughira bin Shu'ba daga cikin sahabban manzon Allah. Al-Mughira bin Shu'ba ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ba al-khamra falyushaqqit al-khanazir, wanda duk ya iya sayar da giya to yaje yayi fawon aladu kawai. Inji manzon Allah, wanda ya iya sayar da giya to yaje yayi fawon aladu, shin manzon Allah zai bada umarni haka? Na'am, ya taho a lafazi na umarni, tsari ne na larabci, amma kuma ba abin ba hakan annabi yake nufi ba, wato tsawatarwa ce. Shine Ibn Daqiq al-Ayd yake cewa lam yakun fi hadha ba wai da annabi ya faɗi wannan maganar ibahatu tashkisul khanazir, ba wai annabi yana nufin halal ne mutum yayi fawon aladu ba, sai dai manzon Allah ya faɗi haka ne saboda tsawatarwa ga mai wato sayar da giya. Har in zaka iya sayar da giya, to dan me baka zama abin nan mahauci mai fawon aladu? Sai ka hada da su, duk da shike hadisin ma bashi da inganci. Ka duba da'ifu sunan Abi Dawud, hadisi na 3489 da silsilatu da'ifa, hadisi na 4566. Wannan fahimta uku kenan da malaman sunna suka yi game da cewar annabi ka aikata abin da ka ga dama. Akwai al-Hafiz al-Aini da ya sharhin sahihul Bukhari umdatul qari a mujallal na 16 shafi na 88 ya kara da wasu fahimta guda biyu. Yace fahimta ta hudu ita ce, malamai suna cewa abinda annabi yake nufi, la yamna'uka al-haya'u min fi'l al-khair, kada ka bari kunya ta hana ka aikata al-khair, kada ka bari kunya ta hana ka aikata al-khair. Akwai hujjoji da yawa, insha Allah babu mamaki gaba mu kawo kan wannan matsala da zamu dauko ta daya bayan daya. Fahimta ta biyar, malamai suna cewa abinda annabi yake nufi da kai abinda kaga dama, ala tariqin mubalagha fi dhammi, wato annabi yana tsananta tsawatarwa ne. In mutum ya tsananta tsawatarwa, to sai ya kawo lafazi mai tsanani. Wato manzon Allah yana tsawatar mana game da matsala ta kunya, mu rike ta da kyau, shine yake nuna cewa in ma har ba za ka yi kunya, to je kai abin da kaga dama. Kamar wato tsawatarwa ne mai tsanani, kamar uba in zai tsawatar ma ɗansa yakan kawo lafazi mai tsanantawa, to haka manzon Allah ya amfani da wannan lafazi saboda ya tsananta tsawatarwa ga al'ummarsa. Wato tarkuka al-haya a'zamu mimma taf'aluhu, da ka bar kunya, to barin kunyan da kai hadarinsa ya fi girma akan ma laifin da ka aikata. Ashe asarar kunya ta fi dukkan zunubin da dan adam yake iya aikatawa. Wato da zaka samu mazinaci, asara da yayi suna da yawa, ba ita kadai zinar ce asaran ba, kafin mutum ya kai ga zina yana asarar kunya, da fatan ku gane. Sannan yayi zinan, kaga an samu asara kan asara, to shine abinda manzon Allah yake nufi a fahimtar malamai. Fahimta ta biyar, wanda ya kai ga yin zina, to ya kamata yayi tunani asarar da yayi ta kunya girmanta yafi zunubin zinan da ya samu, saboda wannan kunyar ita ce gimshiki na imanin mutum. Al-haya'u min al-iman, inji annabi Muhammad, kunya yana daga rassa na imani. Har ma wata riwaya manzon Allah yake cewa wato da kunya da imani a hada suke, don haka idan mutum har ya aikata abin da za a ce masa mara kunya, to asarar da yayi na kunya girmanta yafi zunubin da ya aikata. Allah shi kare mu. Wannan malamin nan Sheikhul Islam ya dauko wannan magana ya kawo mana ita a matsayin misali daga cikin ilimin da annabawa suka bari, wanda kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka samu mutumin kwarai burinsa shine a ce ya tarar da irin waɗannan ilimi ya same su, in yayi riko da su sai ya gama da duniya lafiya. Kaga wannan abu da muka karanta, kunya kamar yadda manzon Allah ya bayani tana daga cikin abin da mutane suka dogara da ita a zamanin farko kuma suka tsira a duniya kuma har zuwa kiyama. Allah madaukakin sarki ya bamu kyakkyawar fahimta. Anan zan takaita, duk da shike bamu kawo gaban karatu ba, ai hakuri in Allah ya kai mu wani mako kuma sai mu dora. Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku, kuma Allah ya bamu ladan abin da muka faɗa daidai. Akwai tambayoyi masu dangantaka da abin da na faɗa? Zai yi kyau a yi haƙuri don Allah inda tambaya a rubuta.
Na tambaya ta farko yake cewa malam ya yi bayani dangane da ahlul kitab a farkon karatu, shin menene matsayin abin ahlul kitab? Menene Krista? Shin Krista ne yanzu ahlul kitab ne ko ba su ba ne?
Kirista na yanzu ahalul kitabi ne ko ba su bane, ya shafi karatun da muka yi ba. Duk da yake nayi magana akan ahalul kitab, ban yi magana akan akwai su ko babu su ba. Karanta mana tambaya ta. Allahu a'lamu bihim. Allah ya fi sanin makomar kowane wanda ya rayuwa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al'amarinsa yana wajen Allah. Allah ya san yadda zai yi hukunci gare shi. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu taghuta. Kuma Allah ya tabbatar mana cewa baya yin azaba, wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'atha rasula. Ba mu yin azaba ga wata al'umma sai mun aika mata manzo. Yana daga sharadi na yin azaba ya zamanto sakon Allah ya iso ga wata al'umma. Idan sakon Allah bai iso ga wannan al'umman ba, Allah bai mata azaba. Don haka a ranar tashin kiyama akwai waɗanda za a musu jarabawa. Yana daga cikin karatun da muke a wannan littafin, akwai babinsa insha Allah za mu kawo kai. Amma ka'ida ce Allah bai yin azaba ga wata al'umma sai sako ya iso gare ta. In sako bai iso gare ta ba, ba azaba a kanta, amma akwai jarabawa a kanta a filin hisabi. Allah zai mata jarabawa, in ta ci ta tafi aljanna, in ta fadi ta wuce wuta.
Na shi malam, game da bayani da kai akan Valentine, ina matsayin wanda ya tura text message ko email da ke dauke da information akan rana ta 14 watan Fabrairu?
Lallai ya taimaka akan yaduwar abin da bashi da asali a musulunci, don haka yana da laifi, domin yana kokarin raya al'adar wata jama'a. Kada ku manta, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin mutanen da Allah ya fi kyamatarsu a duniya, ai a lahira, daga cikin mutanen da Allah ya fi kyamatar su a lahira, akwai mutumin da yayi kokarin shigo da al'adar wasu mutane cikin musulmai. Wanda yayi kokarin ya raya wata al'ada ta kafirai, yana son ya raya wannan al'ada cikin musulmai, wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah ya fi tsanan su a ranar tashin kiyama. Valentine ba al'ada ce ta musulunci ba, al'ada ce ta kafirai. Wanda yayi kokarin raya ta, yana kokarin shigo da al'adar wata al'umma cikin musulmai. Don haka yana cikin mutanen da Allah ya fi tsanansu a ranar tashin kiyama. Kai tsaye wannan magana ce ta annabi Muhammad, hadisin yana sahihul Bukhari. Na'am.
Yace matsayin kunya ga ma'aurata, ma'ana miji da mata.
Akwai kunya, yana da bayaninsa sosai, shi yasa dazu na takaita magana nake cewa ba mamaki gaba mu kawo gabar da zamu yi cikakken magana akan kunya. Akwai kunya mai kyau, akwai kunya mara kyau. Kunyar da a dunkule, kunyar da za ta hana ka aikata abin da Allah ya ce ka aikata ko abin da annabi ya ce ka aikata, wannan kunyar haramu ce. Kunyar da za ta sa ka bar zunubi, wannan kunyar wajibi ne. Don haka mu gane akwai kunya mai kyau, akwai mara kyau. Kunya tsakanin miji da mata magana ce da ya ce a dunkule, babu mamaki ko yana nufin a samu kunya ta sashin tsiraici. In yana nufin haka, wannan kunyan ba ta da kyau, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa halal ne ma'aura su ga al'auran juna, namiji ya ga al'auran matarsa, mata ta ga al'auran mijinta. haramun ne su yi tsiraici yana daga cikin ka'idar aure ma ya kai ga jima'i da ita. Don haka in ya ce kunya a wannan mahalli, wannan guri kunya haramun ne. Don haka kunya da za ta hana ka in matsayi da sunnar manzon Allah ko kuma bin umarnin Allah, wannan kunya haramun ce a dunkule. Su kenan ko? Mu yi salati ga annabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.
Aiki wani malami ya zauna ya tsara maka ka riƙa yin ya gafaru sau 100 bayan sallar asubahi. Shekul Islam ya ce dukkan wani wurdi wanda bai fito daga bakin annabi Muhammad ba, wattinalu zikirin gairi shar'iyyin, a sunnanta wa mutane wani zikiri wanda bai inganta ba a shari'a, fa haza mimma yunha anhu, wannan yana cikin abin da aka yi hanin gare shi. Ba daidai ba ne mutum ya yi watsi da zikirin manzon Allah ya koma yana ɗauko zikirin da wasu malamai suka tsara, wannan kuskure ne, sannan nakasa darajar annabi Muhammad ne. Shekul Islam ya ce wa ma haza fa fil adiyati shar'iyya wal azkari shar'iyyati gayatul matalib sahiha. In kana da wata bukata a duniya, kana da wata bukata ta kiyama, to kana cimma wannan bukata in ka riƙe zikirin annabi Muhammad. Abu na hudu wanda ya kamata mu kiyaye, idan baka samu damar yin zikirin nan a bayan sunnar asubahi ba ka yi wuka makara, wasu malamai suna cewa babu laifi don kariya ce, domin hadisin da yake sahihu Muslim hadisi na 747 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man nama an hizbin aw shay'in minhu fa qara'ahu fi ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-bayt. Idan kana da wata ibada da kake yi na karatun Qur'ani a cikin dare, ka ɗauka ma kanka a kowane dare kana yin wurdi, wato kana karanta misali izu guda ko izu biyu, ana nan sai wata rana wannan damar ta kudu ce maka baka samu damar yi ba, wannan Allah ya ce to sai ka yi a bayan sallar asubahi kafin dai sallar azhar, Allah zai rubuta maka lada kamar ka yi shi ne a cikin dare yanda ka saba. Shi ne al-Imam an-Nawawi a sharhin wannan hadisin, ka duba sharhin Nawawi a mujallal 6 juz'i na 6 shafi na 27, yake cewa haza dalilun ala istihbab al-muhafazati ala al-awrad, wannan dalili ne da yake nuna ya kamata a yi kokari a kiyaye wurdi. In an ce wurdi, mutum ya duba wa kansa wata ibada da zai riƙa yi, matuƙar wannan ibada zai kula da ita, sannan kuma bata saba ka'ida na riko da sunna ba, babu laifi a kai. Idan mutum ya ɗiba wa kansa wani sashi na Qur'ani da zai iya da zai rika karantawa, wannan damar ta kudu ce masa. Al-Imam an-Nawawi ya ce wa innaha idza fatat tuqda, idan ta kudu ce masa zai iya biya. Shine malamai suke cewa babu laifi dan mutum ya biya wannan nau'i na zikiri wanda ya kubuce masa bai samu damar yi ba, ya fi da wannan hadisi. Duba mawsu'atul fatawa mu'athira a mujallal 4 shafi na 457. Abu na biyar da ya kamata mu kiyaye shine kada mu ƙetare adadin zikiri da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata. Dukkan wani zikiri da manzon Allah ya ce mu yi ya faɗi adadinsa, to dangaminta kar ka yadda ka wuce wannan adadi, ka tsaya ma adadin nan da manzon Allah ya faɗa. Misali annabi sallallahu alaihi wa sallam a farkon karatun mu din nan mun ce ya karantar da Mu'adh dan Jabal ya ce masa ya rika cewa Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Manzon Allah ya faɗa masa ya faɗi wannan addu'a sau ɗaya ya ce masa bai maimaita ba, kai ka dauki wannan kai ta maimaitawa kuskure ne waye hadu wannan malaman sunna ka duba bakar bin abdullah abu zaid littafin ka tafsihu du'a shafi na 338 yace wa ya ta'ayyanu al-ittifaru ala hadhihi al-a'dad adadin da annabi ya bayyana a kowane zikiri tilas ne mutum ya takaita a kansa idan manzon Allah yace wannan zikirin za a yi sau uku to kar ka wuce uku idan manzon Allah yace a yi sau bakwai to kar ka yi zalunta ka wuce bakwai idan manzon Allah yace a yi sau goma domin Allah ka tsaya a kan goma in an ce 100 ne to ka je 100 idan annabi yace babu laifi in an ƙara to sai ka wuce iya inda ka so amma matukar manzon Allah bai faɗi haka ba ka tsaya ba adadin da manzon Allah ya bayyana me yasa Bakar bin Abdullah yace wa inna lama kana li takhfifiha wajhun idan ya kasance muna da damar mu yi kari to me dalilin da yasa manzon Allah ya bayyana adadin da za a yi kun ga ashe babu hikima kenan da je musulmi yana da damar yayi zikirin nan iya yanda ya ga dama da manzon Allah bai ce ayi zuwa adadi kaza ba tunda manzon Allah yace ga adadin da za a yi kun ga ashe akwai hikima sai ka tsaya akan wannan adadi yace inna sifatan kamali tawdifu muslim li jami'i hadhihi al-azkar ala nafsihi tarafay an-nahar abinda aka hito a musulmi shine ya samu sifa ta kamala ta tashin zikiri wannan sifar ita ce ta tattau hadisai ko nau'ukan zikiri waɗanda suka inganta bayan sallar asubahi ko bayan sallar asar ka rike su baki ɗaya ka yi su wannan ya zama to duk abin da manzon Allah yake a yi shi a bayan sallar asubahi kafin rana ta fito kai wannan shine siffa ta kamala ka zama kenan cikakken musulmi ne koyi da sunnar annabi Muhammad sai yace amma ba tilas bane wa tahsil wazifatu al-wurd li ba'daha wannan umurni da manzon Allah yayi na cewa a tuna da zikiri idan ka yi wani sashi ka bar wani sashi kana samun lada ba tilas bane sai ka tattaro duka abin da manzon Allah yace a yi din fa idza baqa waqtul muslim idan lokacin musulmi ya kuntaka babu mamaki baka da lokaci domin mutane sun bambanta ta fashin lokuta wani yana da lokaci da zai iya zama bayan sallar asubahi in ma za a kai azhar ne wani kuma ba shi da lokacin idan lokaci ya kuntaka gare ka malamin yace falyastani minha ma tayassara lahu sai mutum ya wadatu da abin da ya sawwaka wa amma al-ihmal amma a ce musulmi baki ɗaya nau'ukan zikirin nan wa amma al-ihmal li jami'iha a ce yayi sakaci yayi watsi da dukkan nau'ukan zikiri da ake yi a bayan sallar asubahi fa huwa tafriṭun wallan wani sakaci ne mai girman gaske bai kamata a ce an same shi tattare da musulmi ba haka nan al-imam Shawkani ya faɗa a cikin littafin sa Tuhfatu Dhakirin ka duba shafi na 125 yace babu laifi idan mutum yayi kari akan adadi wanda manzon Allah yake ayi kari amma muddin zaka yi kari din to kuma kada a samu akwai kanti a karin naka misali idan manzon Allah yake ayi wannan zikiri sau 100 amma kuma babu laifi idan an wuce 100 kamar misali daga cikin nau'ukan zikirin da ake yi da safe din akwai la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير منظر الله صلى الله عليه وسلم يكي ولد يي سوغوما توباب ولد يكي سامن درجة فيه تاكي سي ولد يي في يد ناكي اوات رواية منظر الله يكي ولد يي سوغوما توباب من سامن درجة كبير ناكي سي ولد يي في يد ناكي kun ga manzon Allah ya bada damar kenan za ka iya wuce 10 za kuma ka iya wuce 100 din amma Muhammad bin Salih al-Uthaymin sai yace akwai ka'ida an baka damar za ka wuce adadin da manzon Allah ya faɗa din sai dai sharadi kada a samu canji a adadin da ka diba wa kanka misali sai ka ce to zai rika yin 111 me yasa aka kawo wutiri a ciki me yasa aka samu 11 ya zamanto ka ta'allaka da wannan adadi to nan ne kuskure yake shigowa ka duba da katul babil maftuh mujallal nabi shafi na 206 sannan kuskure na 6 ko abinda zamu kiyaye na 6 shine kada mun yi nahila sai rana ta bullo idan mutum ya zauna yin zikiri na bayan safiya to ya tabbata rana ta bullo kafin ya yi nahila domin hadisin Abdullah bin Umar wanda yake cikin sahihu targhib hadisi na 468 Abdullah bin Umar ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man salla subha thumma jalasa fi majlisihi wanda ya sallaci sallar asubahi sannan ya zauna a wajen da ya yi sallah din bai tashi ba hatta tulkinahu salatu har dai aka kai ga lokacin da zai iya yin sallah kun ga lokacin da aka halarta yin nafila kenan lokacin rana ta bullo sai annabi ya ce to idan mutum ya yi haka kana imanzilati umratin wa hajjatin mutakabbalataini yana daidai da wanda ya yi aikin haji da umara karɓaɓɓu ba ma wanda ya yi aikin haji da umara da ba a karɓa ba domin ba kowa yake tafiya aikin haji da umara kuma yake ibadar ake karɓa ba Allah ya sa mu gane manzon Allah yake ka zauna a bayan sallar asubahi kana zikirin nan har dai rana ta bullo sannan ka yi nahila raka'a biyu kana samun daidai ladan wanda ya yi haji da umara akwai riwaya ta Abu Umama al-Bahili da kuma Utbah bin Abd ila cikin sahihu targhib hadisi na 469 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man salla salata subhi wanda ya salla ta asbahi fi jama'atin askin jam'i kuma sabata sannan ya zauna a wannan guri hatta ya sabbaha lillahi subhata duha har da ya samu damar yin nafila ta walha nafila ta hasi lokacin rana ta fito kana lahu ka ajri hajjin wa mu'tamir yana samun kwatankwacin ladan alhaji da mai umara kamman lahu hajjuhu wa umratuhu taimallahu Allah yake yana samun cikakken ladan hajjinsa da umaransa don haka ana son kada ka yi nafila a bayan sallar asubahi din nan in ka zauna yin zikiri sai an tabbata rana ta bullo kuma babu laifi don ka kara ma nafilar taka ta kai raka'a hudu domin hadisin Uqbah bin Amir wanda yake cikin Irwa'ul Dalil hadisi na 465 yana cikin Sahihul Jami'i Saghir hadisi na 913 da kuma hadisi na 4339 hadisul Qudsi Allah madaukaki yace ya ibnu Adam ya kai dan Adam iktini awwal naharika bi arba'i raka'at aktika akhir yawmika ya kai dan Adam ka isar min a farkon wuninka da yin raka'a hudu inji Allah ya kai dan Adam a farkon wuninka ka yi raka'a hudu ni kuma zan isar maka bukatunka a ƙarshen wuninka idan kai na yi shiru raka'a hudu a farkon wuni ba sai ka ce Allah ya min kariya ba sai ka ce Allah biya min bukatu ba Allah zai isar maka bukatunka wannan hadisi ne wanda ya inganta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika abu na bakwai da ya kamata mu kiyaye shine ka tabbata siffan zikirin ka ta dace da siffan zikirin annabi Muhammad kafin ka samu ladan wannan zikirin dole sai siffan zikirin ka ta dace da siffan zikirin annabi Muhammad da kuma sahabbansa me yasa saboda manzon Allah yake man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin mu na musulunci wanda da babu shi ana mayar masa abinsa ba shi samun lada a kai a ranar tashin kiyama jama'a mu kiyaye aikin banza aikin banza shine aikin da mutum bai da rabo a kansa a kiyama Allah ya san malamin garinku yana da ilimi Allah ya san malamin garinku yana da hankali duk da haka ya turo annabi Muhammad bai turo malamin ba tunda Allah ya turo annabi Muhammad da saƙo ya karantar da mu irin abin da Allah yake so babu wani malami da zai shar'anta wa mutane abin da ya saba shari'ar annabi Muhammad sannan kuma a samu lada a kansa a ranar tashin kiyama لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من حقيقة كاوم أبو كوي يا تبت غريك دم جند أبي النبي محمد وعيك إيا كوي دم الله الله من كان يرجو الله كيني وانده كفاتن يتامنا دم أيك سأكيامه in kana son ka samu ladan aiki a kiyama to zaka yi koyi da manzon Allah, domin shine kadai wanda in aka yi koyi da shi ake samun ladan a kiyama. Wanda yake tsoron haduwansa da Allah, wanda yake yawan tuna Allah, to wannan shi yake koyi da manzon Allah. Don haka jama'a, in za mu yi zikiri mu tabbata siffar zikirin mu ta dace da siffar zikirin Annabi Muhammad da kuma sahabbansa. A cikin Nikaatul Babil Maftuh, tambaya da aka masa ta 414, yace abbabitu fil azkari aw fi ghayriha min al ibadati, zikiri, addu'a, ibada, kowane nau'i ka'idar ita ce ma ja'at bihi sunnatu abinda sunnar manzon Allah ta kawo. Wannan ita ce ka'ida. In za ka yi zikiri to yi kokari ka sani shirwa ya fara wannan zikiri Annabi Muhammad ne ko wani. Idan za ka yi addu'a shirwa ya fara yin wannan addu'a. In za ka yi ibada shirwa ya fara wannan addu'a. Ita fa ma ja'at bihi sunnatu fa huwa al-haqq, abinda sunnar manzon Allah ta kawo shine gaskiya. Wa ma lam ta'ti bihi sunnatu fa huwa bid'a, abinda sunnar manzon Allah ba ta zo da shi ba to bid'a ne. Game da muhimmancin takaita zikiri akan siffar zikirin Annabi Muhammad, mu yi kokari mu nemi littafin al-i'tisab na al-Imam Shatibi, mujallar na farko shafi na 264, tafsihud du'a, littafin Bakar bin Abdullah a shafi na 135, al-qaulul baligh, littafin Mahmud at-Tawajiri shafi na 119, al-bid'u wan-nahyu anha, littafin Ibn Wabbah a shafi na 4. Duka waɗannan littattafai in ka duba za ka tarar ana cewa haramun ne musulmai mutum biyu su haɗa baki domin za su yi zikiri na safe ko na yamma. Don haka kowa yana zikirinsa ne shi kaɗai. Ka tabbata siffar zikirinka ta dace da yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya siffanta. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أبو متقو ديكا ما تنقل هذا الشيء جمال ذكري شيني موضى هرشي متعني ديوا تنا تذكري ذاك جمتي يا ظلما ينا ذكري يا يقوم تو ينا ذكري متني ذكري أي كيني لزوتي يا دكما هرشي باكي دا هرشي دا زوتي يا دسنا أي كي bambancin zikiri da tunani. Shi tunani aiki ne na zuciya shi kadai, amma zikiri aiki ne na zuciya da kuma harshe. Don haka in ka zauna harshenka baya motsi kana yin zikiri, tunani kawai kake yi. Abinda Muhammad bin Salih al-Uthaymin yayi ma tsawatarwa a kai a cikin tambayar da aka masa ta 727 a cikin Nikaatul Babil Maftuh, yace wa la yusamma qawlan illa ma kana mantuqan bihi, ba a cewa ka furta wata kalma sai fa in harshenka ya motsa. Wala nutqa illa bi tahriki shafatayn wal lisan, ba a cewa ka furta kalma ko kayi magana kayi furuci sai idan harshenka yayi motsi, labbanka sun motsa. Don haka ka tabbata lokacin da ka zauna zikiri din nan harshenka yana motsi, labbanka ma suna motsi, to a wannan lokaci ne ake cewa kayi zikiri. Shine ya dace da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanda Allah ya faɗa a suratul Isra aya ta 110, wala tajhar bi salatika ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا, kada ka daga muriya kana bayyana ibadarka, kuma kada ka boye ibadarka in kana zikiri, kada ka daga muriya, sannan kada kai shiru. Allah yake wabtagi bayna zalika sabila, sai ka riki hanya da take tsakanin biyu din nan, kai baka daga muriya ba, sannan kuma baka yi shiru ba. Wannan aya ta suratul Isra nana Aisha Allah ya kara mata yarda tace unjila hadha fi du'a, Allah ya saukar da wannan aya ne kawai saboda bayani akan matsala ta addu'a. A wanda hadisi yana cikin sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim, kada ka daga murya idan kana addu'a, kada ka daga murya idan kana zikiri, kada ka kaskanta muryarka ya kai ka ga yin shiru. Ana son harshen kamar yadda Allah ya faɗa kuma a suratul A'raf aya ta 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbu al-mu'tadin, ku riƙa kiran ubangijinku kuna masu tawali'u, kuna boye kiran kada ku daga murya, lalle Allah bai san masu ƙetare iyaka. Yana daga nau'i na ƙetare iyaka mutum ya daga muryarsa yana zikiri ko yana addu'a. Ka duba fiqhul adiya shafi na 79, tafsihu du'a shafi na 71, da ma umdatul qari sharha na sahihul bukhari a mujallal na shida shafi na 126. Malamai suka ce bid'a ce mutum ya daga muryarsa ta wajen addu'a ko zikirin Allah. Yana daga cikin abin da Allah ya hana. إنه لا يحب المعتدين الاعتداء في الدعاء والذكر وكي إياك تذكري شين متية أجمريا شيخ الإسلام ابن تيمية أكتن لتاه السمى جمعه فتاوى أمجلل لهم شاهد يرشاكي لهم شاهدو سيدي إرغ فائدو جيبو دا غوما ودن دا مسلمية كسامو إدايا ذكري كسا كسا دي أجمريا با فائدو جيبو دا غوما دا بندبن idan baka daga murya ta wajen zikiri ko ta wajen addu'a kada samu fa'idoji guda goma. Don haka malamai sun tsawatar matukar zaka yi zikiri ko zaka yi addu'a to ana son ka kaskanta muryarka sannan kuma kada ka boye zikirin ko addu'an ta yanda harshen ka ba zai yi motsi ba. Bambancin tunani da zikiri ko addu'a shine motsa harshe, wannan shine kashi na farko na darasi game da zikirin safe da kuma yamma. Abin da ya kamata mu sani shine akwai littattafai da dama waɗanda malamai suka rubuta game da zikirin safe da na yamma, kuma akasarin waɗannan littattafai ba su da kyau saboda an shigar da hadisai marasa inganci, wasu kuma an shigar da bid'o'i ne ma. Amma game da littattafai na zikiri waɗanda suka ƙunshi hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akwai kamar al-azkar littafin al-imam an-nawawi, akwai al-kalimu tayyib littafin ibn taymiya shaykhul islam, akwai al-wajib tayyib littafin ibn al-qayyim al-jawziya, akwai tuhfatu adh-dhakirin littafin al-imam ash-shawkani. Sai dai din littafin da muka faɗa ɗin nan hadisan da suka zo a cikinsu hanjin jimina ne, akwai na ci akwai na zubarwa. Cikin ikon Allah malamai da suke ta haƙiƙin littattafai a yanzu sukan nuna cewa wannan hadisi ya inganta ko kuma cewa hadisin bai inganta ba. Ka yi ƙoƙarin riko da zikirin da aka tabbatar da cewa hadisinsa ya inganta. A duk da shike akwai hadisai waɗanda kuma aka samu muhawara a tsakanin malamai na da da na yanzu akan ingancin nasu, amma matukar mutum yana iya wannan kokari to zai samu dacewa da zikirin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da shi. Mafi sauki shine mu nemi dan karamin littafi wanda ake samu sa kusan a ko'ina, yana da fassara na Hausa, yana da fassara na Turanci. Littafin Al-Kahtani mai suna Hifzul Muslim, wannan ɗan ƙaramin littafi malamin ya yi iya ƙoƙarin tankaɗewa da raire hadisai waɗanda ba su inganta ba, ya yi iya ƙoƙarin sa bani cewa littafi shi ma 100% ya inganta, amma haƙiƙatan wannan littafi ya ƙunshi hadisai ingantattu daga manzon Allah. Ana samun ta a ko'ina kuma ba shi ma da tsada, kana ma iya zuwa website da ake kira fatwaonline.com. akwai littafin yana nan free ana downloading ɗinsa ba sai ka biya ko kuma ba. Zikiri wanda ya inganta wanda ake yin sa da safe da kuma waɗanda ake yin su da yamma ya kasu kashi biyu. Idan aka ce zikiri abu ne wanda ya kunshi abubuwa guda biyu, akwai abin da ake kiransa zikiru sana'i, akwai kuma abin da ake kira zikiru du'a. Zikirin sana'i shine zikiri wanda kake yi kawai don yabon Allah, ba ka yi saboda gabatar da wata buƙatar ka ga Allah maɗaukaki, kana yi ne kawai don ibada don bautar Allah maɗaukaki. Wannan shi ake ce na zikirin sana'i. Sannan akwai kashi na biyu wanda shine zikirin du'a, wanda addu'a ne, kamar za ka ga ana cewa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, wannan sashin zikirin du'a kenan. Don haka waɗannan nau'ukan zikiri guda biyu abinda ake so da kai shine ka fara gabatar da zikirin sana'i kafin zikirin du'a. wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kafin ka gabatar da wata addu'a daga cikin addu'o'i da ake yi a bayan sallar asubahi, yana da kyau ka fara gabatar da nau'in zikiri da ake kiransa zikirus sana. Abubuwa guda bakwai ne suka tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ta sashen zikirin du'a abubuwa guda 14 ne suka inganta. In ka tattara su za ka samu abubuwa guda 21 sai inganta, babu ko shakka daga bakin manzon Allah, su ne zikirin safiya da kuma na yammaci. Idan ka fara gabatar da zikirin sala, sannan sai ka zo ka gabatar da zikirin du'a. Na gaya muku karatun kashi biyu ne, wannan shi ne kashi na farko, kuma na gani tsarin da aka yi akwai lokacin tsayawa. Sai mu dakaita haka domin kwadaitar da mutane akan wannan ibada mai daraja. Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akan abin da muka faɗa, kuma Allah ya gafarta mana kuskure da yawa. Allah ya saka ma waɗanda suka shirya wannan taro da alkhairi. Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora akan abin da yake sunna ingantacciya na manzonsa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.